بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شير اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب. واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب. واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسيدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، ينهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا يبود قوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكو ميوان ديرايا مزوى ونن يمتي مي البركة yammacin litinin 12 ga watan Ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da 3 ga watan 4 shekara 2023. Allah subhanahu wataala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take Yola jahar Adamawa, domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka, kwanaki masu daraja, kwanaki masu tsada, kwanakin watan Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wataala duk wata albarka da duk wani alkhairi da duk wani arziki da duk wata falala da ni'ima da aka saukar kuma za a ci gaba da saukarwa a wannan wata, muna roƙon kai Allah ka bamu babbar rabo. Duk wata kariya daga fitina da kariya daga wani sharri da damuwa da kunci da ɗaukakewar bala'i da cututtuka, ya Allah ka kare mu, ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda aka warkar ko kuma aka sanya shinge ko wata kariya ta musamman tsakaninsu da waɗannan fitintunu. Ya Allah ka yarda da mu, ka yarda da ayyukanmu, ka raya mu har zuwa ƙarshen wannan wata mai albarka, kuma ka karɓa mana, ka raya mu zuwa Ramadanoni masu yawa har mu ga yadda ake cewa na baɗin baɗaɗa, ko Allah ya sa mu dace. Ga tambayoyi kamar haka. Mai tambaya, tambayar farko ita yake cewa: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam. Malam tambaya ta anan ita ce: menene bambancin darajar masallacin Madina da Masjid al-Aqsa? Tambaya ta ta biyu ita ce: ina son a taya ni addu'a Allah ya bani mata ta gari. Wannan ai ba tambaya ba ce. Na lura ɗan majalisin nan suna son aure sosai. Me ye sirrin ne? Tambayar farko: bambanci tsakanin al-Masjidu Nabawi, masallacin manzon rahama sallallahu alaihi wasallama kenan, da masallacin Al-Aqsa wanda yake Al-Qudus, shine kamar haka. Masallacin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, duk lokacin da kai sallah a cikinsa raka'a biyu ko uku ko hudu, to ladan da za a baka, za a baka ninkin ga ninki har so dubu na wanda ba a wannan masallacin yayi sallah ba. Ma'ana sallah a cikinsa tana da fifiko har so dubu. Shi kuma masallacin Qudus ko kuma Masjid al-Aqsa, sallah a cikinsa tana da fifiko na daraja 500, ma'ana rabin masallacin Madina kenan. Shi kuma masallacin Makka, kamar yadda muka sani, 100, falala akan falala. ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa masallacin da kamar da muka sani masallacin da aka fara gina a bayan kasa shine mene shine wanne lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alami inna awwala baitin wudi'a lin nas lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alami to tsakanin shi da baitul da masallacin al-aqsa shekara 40 ne bayan shekara 40 da yin da gina masallacin Ka'aba ginin mala'iku bayan nan da shekara 40 aka samu ginin baitul masallacin al-aqsa wannan yake ƙara nuna maka dadewar sa a bayan ƙasa da kuma tarihin sa da matsayin sa haka nan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga gare shi yana cewa la tushaddu rihal ma'ana ba a nikar gari aje wani masallaci da niyyar ibada ta musamman sai masallatai guda uku masallacin al-aqsa masallacin makka haram na makka da na madina sai kuma masjidu al-aqsa wanda wannan yake nuna cewa shi ma dai masallaci ne mai daraja ta musamman da matsayi na musamman ya ishe ka ka karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala farkon suratul isra'i domin ka gane matsayin sa da martabar sa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir Allah ya azurta mu da yin sallah a masallacin aqsa kafin mu bar duniya Allah ya dawo da martabar wannan masallaci ya dawo da kulawarsa da ya dawo da kulawa da shi a karkashin jagororin musulunci waɗanda suke azabtar da ƴan uwanmu musulmai a wannan ƙasa mai albarka ta Palestine da garuruwan da ke kusa da ita muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin su ya tarwatsa su bangare na biyu neman addu'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da mata ta kwarai wacce za ta zama abin farin cikin ka duniya da lahira wannan yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam mallan Allah ya saka da alkhairi da ilmantarwar da ake mana amin mallan dan Allah ina so a ja hankalin mazaje ko namiji ne ko mace kamar dai language din mace na mace ne a ja hankalin mazajen da ba sa karbar gyara daga wajen matan su ko suke jin nauyi duk maganar da zaki fada musu sai su nuna sun fi karfin ayi musu gyara hakan sai ya rika kawo zaman ba dadi a matakin farko yana da kyau kowa daga cikin mutane ya gane cewa kai dan adam ne tunda kai dan adam ne kuma dole a samu kuskure tare da kai ko kullu bani adam khata duk dan adam mai kuskure ne sai dai wa khairul khata'in at-tawwabun waɗanda suka fi alkhairi daga cikin masu yin kuskure sune waɗanda idan suka gane kuskuren ko aka ankarar da su aka yi musu tambihi suna karbar gyaran kuma suna gyarawa su koma ga Allah wannan yake nuna cewa mutum ya zama kifadi duk yadda aka fada masa ya kuskuren sa ba zai karba ba wannan ba daidai bane akwai wata albarka da wani alkhairi da mutum yake samu duk lokacin da yake karbar gyara sai ka ji mutane ko sai ka ga mutane suna sha'awar isar masa da alkhairi saboda sun san in sun fada masa zai karba amma idan ka bari aka yi maka fincin cewa duk kuskuren da aka fadakar da kai akai ba za ka karba ba to watan wata rana zuciyarka za ta shirya karban wani gyaran sai ko mutane su kyale ka ba za ka ankara ba sai abin nan sai zamewa ta kama ka ko kuma kamar yadda larabawa suke cewa har sai gatari ya rata kunya sannan zaka fahimta wanda lokacin an riga an yi laifi. A cikin zamantakewar aure yana da matukar muhimmanci ma'aurata su gane cewa kamar yadda ake faɗa a wani slogan shine we are here to complete each other. Mun zo ne mun tattaru ne domin mu cike gimin da kowa yake da shi. Ni da na shigo rayuwar aure ko kai waye ko ni waye tare da ni akwai wasu matsalolin nan na tunani, matsalolin nan na dabi'a, kowa haka yake. Mutum dan Adam tare yake bai shiga goma ba. To sai ka zo da niyyar cewa a shirye kake, zuciyarka a bude take. Idan abokiyar zamanka ta maka tambihi, ta fadakar da kai, zaka karbi gyara. Ita ma ta zama haka. Sai bayan shekara ɗaya biyu, idan aka yi waiwayen inda ake jiya, sai a ga kowa ɗabi'unsa da halayensa sun kyautatu saboda tasirantuwa da abokin zamansa. Mun fahimta, wannan shine abin da ake bukata, wannan shine abin da yake daidai da dan adamtakanka, da tawalumunka, da kasancewarka a shirye kake a gyara maka abinda kai kuskure a kai. Amma idan mutum kullum ko an faɗa masa ba zai gyara ba, to ita abokiyar zamanka za ka sanya ta riƙa ganin cewa zaman kamar naka ne kawai, ma'ana kai kaɗai ne jagoran zaman, ba wani wanda ya isa ya ce maka komai, kuma ba haka abin yake. Babu mamaki matarka da wata shawarar da za ta baka, da wani tambihi da za ta yi maka, da wata fadakarwar da za ta yi maka, ta zama sanadiyar penalbitin ɗin rayuwanka da canza fasalin ka gaba ɗaya, ko ba haka ba? Ana cewa wai akwai wani mutum cikin irin labaran nan da ake bayarwa, akwai wani mutum da a wani gari, wani mutum ne mai kudi haka, sai ya zo wani teku haka. To gefen tekun kada suna fitowa su yi kalaci haka zuwa yamma su koma, kowa ya san kogin akwai kadoji a ciki. To wata rana sai da ya bari yan garin sun taru haka, sai yake cewa waye zai keta cikin kogin nan ya fita ɗayan gabar, in ko yayi na yi alkawarin zan bashi miliyan ɗaya na dala misali. Idan kuma kadojin suka cinye shi bai fito ba, so zan ba da diyar, bayan miliyan ɗaya zan ƙara dubu ɗari biyar ƙari akan wancan na farkon ki. To ana nan ana ta tunanin waye zai shiga, waye zai shiga, kawai sai aka ga wani mutum yana ta iyo a cikin kogin. Shi iyan da yake yi, iyan ƙoƙarin ya fita ne daga inda aka riga aka wurga shi. To amma Allah ya taimake shi, ya yi sauri har ya kai gaba. Da ya zo ya duba, ta ga yanzu tun da ya tsallake ya ci miliyan ɗaya. Da ya waiga waye ya turo shi, ashe matarsa ce ta tura shi. Matar ce ta tura shi. Ta tura shi ne dun ba ta son shi, a'a. Ta tura, ya danganta daga yadda ka fassara abin. Amma dai ni zan fassara shi da kyakkyawar fassara. Cewa ta tura shi ne dun tana kyautar zaton. Zai yi abin da ya kamata. Ma'ana zai yi jaruntaka har ya fita ya samo musu kuɗi. Kuma gashi ya samo musu kuɗi, rayuwarsu ta canza. Muguwa ce ko mutum ya kirke. Na'am? Ita yanzu wannan bayan Allah, mutum ya kirke ce ko muguwa ce? Ni na ganin mutum ya kirke ce. Tare da ita akwai kyautata ma Allah zato, akwai husnul zanni billah cewa Allah ya daza a. Wannan kissa akwai karatu da yawa a cikinta akan ɗabi'un mata, da wannan wani karatu ne daban. Amma a takaice, ni abin da ya sa ma na tuno da kissar shine yadda kake buƙatar wata ƙwaƙwalwa tare da kai wacce za ta taimake ka wajen taking decision, wajen ɗaukan mataki yanzu. Kila akwai yanzu, ba lallai irin wannan misalin ba, wannan akwai haɗari a ciki, amma akwai lokacin da za ka yi ta tunani in yi ne ko kar in yi. To in ka riga ka saba baka jin shawarar matarka, baka jin baka karɓan gyaranta ko ta faɗa ba za ka abin nan ba, sai ka tafka wata babbar asara. Amma kila wani lokaci alkhairin Allah zai aiko maka da shi ne ta hanyar shawara ta sakon biyar daga matarka, kai ka zamana sai ka ga kila wata wannan sanadiyar rayuwar ku gaba ɗaya ta canza. Mun fahimta? Saboda haka ba daidai bane gaskiya kin karɓar shawara ko kin karɓan gyara, sai dai su sawa'un matar gida ce a wannan matsayin ko kuma kowane mai gyara ne. Yana da kyau mu san salon yi ma mutane gyara. In ke matar gida ce, misali matar mai gida, kada in kin tashi gyara akan kuskuren da mai gida yake, an ce wannan haramun ne, an ce ba kyau, malaminmu a makaranta ya ce ba kyau. Kina haɗa shi ma da malamin ku ke. A'a, ba haka ake ba, da uslubi mai kyau. Fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Haka nan kuma idan an tashi gyaran ya kasance ba za a yi shi a gaban yara ba, kawai saboda kina ganin ke ce uwar gida duk abinda kika faɗa ya zauna, misali a gaban yara sai ke mamijinki gyara kaza, wannan ba daidai bane, wannan kuskure. A ba haka ake yi. Kaga wannan ya shafi mata, ya shafi mazan, kai ma kada kai mata a gaban ƴaƴanta, ya shafi abokai da irin misali duk inda ake. Akwai hanyoyin da ke sa gyara ya kama zuciyar wanda ake ma gyara, kuma ana so karka taimaki mutum, karka taimaki shaidan akan wanda kake ma gyaran, ma'ana karka bashi dama. Yanzu da ka mai a cikin bainar jama'a ka dan wulakanta shi, shaidan abinda zai fara masa, zai fara kawo masa tunani, wannan ba kauna ba ce, cin fuska ne, cin mutunci ne. Saboda haka kai ka yadda ka karɓi gyara daga wajen bai cin fuskanka ba, so kaga yanzu zai maka mummunar fasara ta sanadiyar mai ta sanadiyar aikinka. Shi kuma wanda aka yi ma gyara ya ji tsoron Allah ya karɓi gyara, sawa'un gyaran a addini ne ko a rayuwa ka karɓa, karɓan gyara ko jama'a bai taɓa mutuncin mutum hasali ma. Duk mai karɓan gyara, musamman gyara a addinance, to Allah yana ƙara masa karisma da mutunci da ƙima a idon mutane. Kuma karka ji nauyi, karka ji shayin a ce wani an masa gyara, an man gyara, ni mutum ne, an man gyara. Shi yasa a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wani lokaci, aka samu wasu aka samu rabkanwa a sallah, aka samu kaza, aka samu kaza, domin a nuna maka cewa in ta faru da khairul anami sallallahu alaihi wasallam, to ina ga karan kadamiya. Misali ina tunawa da wata kissa mai ban sha'awa da ya kamata ambace ta ga kowa, da duk wani ɗalibin ilimi da malami da namiji da mace, babba kowa. Kissar tana bayyana yadda magabata suke tawalu da ƙanƙan da kai idan an musu gyara, ba sa ɗora kafaɗansu can kusa da taurayi su ce can sama suke ballantana, ba za ka iya kamuwa. A'a, suna saukar da kansu a babin ilimi, a babin rayuwa. Babban malami Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki ya ruwaito daga wajen malamansa Muhammad ibn al-Qasim al-Uthmani, yake cewa ya bani labarin wannan kissa fiye da sau ɗaya. In malaminka ko ya baka kissa fiye da sau ɗaya, yana nuna yana ƙaunar kissar, kuma yana ganin akwai izina da darussa a cikinta wanda ya kamata a ɗauka. Malaminsa yake cewa na shiga fosfato Misir, ma'ana ƙasar Masar kenan, garin da Amr bin al-As ya haɓaka ko ya gina, yanzu ya zama wani bangare na Cairo, Kahira kenan, na ƙasar Egypt ko
ko masar yanda ake cewa
me ya faru yace da na shiga tunda shi dalibin ilimi ne ina zai je tsangaya zai je majalisin karatu sai ya je wani masallaci sai ya tarar da halka ta ilimi ma'ana majalisi na ilimi sai ya shigo da ya shigo sai ya ga an taru a gaban wani malami cikin girmamawa da martabawa da kimantawa kowa yana sauraron babban shehi na gari waye wannan malamin Abul Fadl Al-Jauhari sai ya saurari karatu to a cikin karatun ana tattaunawa ne akan wasu mas'aloli na fiqhu sai Abul Fadl Al-Jauhari yake magana akan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saki yayi ilahi shine kai alwashin cewa ba za ka kara zama ko kusantar iyalinka ba na wani lokaci sannan na uku yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zihari yace ballaka annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala wa zahar mun fahimta da Muhammad ibn al-Qasim yaji wannan ya san akwai kuskure kaga abu na farko bai tashi yace malam wannan kuskure malam ba haka ake ba haka muka ji wannan karatun ba ka zo da bakon kuma bai taba ganin malamin ba sai ya bi shi da aka tashi cikin tawagar da ke bin malam har sai da aka je Dihlis haka Ibn al-Arab ya faɗa Dihlis shine zauri har sai da aka je zauren malam to kasan aka rako malam aka zauna wannan zai gaishe shi sai ya tafi wannan ya gaishe shi ya tafi har sai a bar ɗan kusa ɗan fada waɗanda su sai malam zai shiga ake rabuwa to sai duk suka zauna sai aka ga sai shi wannan Ibn al-Qasim Muhammad Ibn al-Qasim din shi ɗaya sai Abu al-Fadl al-Jauhari ya waigo ya kalle shi sai yake cewa kamar kai bako ne a garin nan ban san ka ba sai yace eh sai yace hallaka min kalam abinda yasa ka zauna din nan akwai wata tattaunawa da kake so mu yi ne shi yasa ka zauna sai yace indi kalam yace ina da magana sai malam ya kalli waɗannan ɗaliban nashi na kusa sai yace ku fita sai suka fita sai aka bar tsakanin Muhammad ibn al-Qasim al-Uthmani da kuma Abul Fadl al-Jauhari wannan tambayar ta ja mana dogon ta karkatar da akalar karatu amma dai ina jin akwai fa'ida akwai a takaice sai Muhammad ibn al-Qasim yace masa ala gafarta mala dazu a majalisi naji wasu maganganu da kai wanda a wasu bangarori an yi daidai a wasu bangarorin kuma kamar ba daidai bane sai yace menene daidai meye ba daidai ba sai yace ka ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saki a rayuwarsa sadakta kai gaskiya kai ambaci ka ambaci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ilahi yace wa sadakta fiha kai gaskiya sai dai abinda ka faɗa na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zihari me zihari shine mutum ya kalli wani bangare ko matarsa ko bangare na cikin matarsa yace wannan yayi kama da na wata muharramarsa misali ko kuma ya haramta ta sanadiyar ambatan cewa in ya taba ta to kaman ya taba wata muharramarsa sai yace sai malamin ya shiru Abul Fadl sai yace me yasa kace haka yace a zihari ko zihar munkarul qaul ne gashi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa innahum la yaquluna munkaran min al qawli wa zura masu yin zihari suna faɗan maganganun da ko lafazin da zuciya miƙaƙƙiyar zuciya take ƙyamar sa sannan ba miƙaƙƙiyar magana ba ce sannan kuma ƙarya ce to kuma bayan da za a yi manzo Allah su sanaye abinda Allah ya siffanta shi da cewa munkar ne take a nan sai network din mallam ya dawo yace an yi kuskure sai ya rungume shi sai yace Allah ya mama Allah yayi ma malami na albarka shi yanzu wannan ba shine yanzu ya zama malamin shi automatically ya rungume shi yace Allah ya malami na albarka yayi masa godiya yayi masa addu'a shikenan aka tashi gobe da aka zo majalisi sai shi Muhammad ibn al-Qasim kage yanzu kuskuren malamin nan yanzu bai sa yara yana cewa ya wannan kuskure ashe ma bai da karatu ba zan ƙara zuwa majalisin ba ba haka suke ba gobe sai yazo amma da yazo ya tarar da shehin majalisin ya riga ya zo an gama haduwa an cika ashe malam yana ta kallon kofofi ta inda in wannan Allah ya sa ya shigo zai hango shi yana ganin shi suna yin arba sai ya ce marhaban bi muallimi wa shaykhi ce barka da zuwa malami na kuma shehi na ku buda masa a gaban dubban mutane daliban sa fa sai mutane suka fara waigawa waye wannan suka waiga sai suka ga masa kallon huku ahu din nan waye ne kuma miskini shi kuma yace fa akhadhatni mahabatul mawqif sai kwarjinin situation din da yanayin kawai sai ya furgita ni take anan sai na fara zufa har zufan hannu din nan saboda irin wannan babban shehi a gaban dubban daliban sa yana ce maka barka da zuwa malami na to awe shi akai karatu ya tsaya sai ya ce ka taho ya ce ku buda masa ake ta budawa har ya karanso da ya zo fa ajlasahu bi jawarihi sai ya zaunar da shi kusa da shi sai malam ya juye ya kalli mutane ya ce jiya a karatun jiya mun ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza mun yi daidai akan guda biyu mun yi kuskure akan daya kuskuren mu na guda ɗayan shine da muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zihari wanda ya bayyana mun wannan kuskuren shine babban malami na da yake zauna a nan jama'a duk wanda ya ji fatawar ko bayanin da muka yi jiya ko ya gyara wanda ya isar ma wani ya sanar da shi cewa an yi kuskure ga gyara ne to ba wannan ne duk abinda nake so in kai mu gare shi ba akwai fa'ida har anan to Ibn al-Arabi da yake nakalto kissar sai ya ce fanzuru ila hada din al-matin yace ku duba karfin addini me yasa Ibn al-Arabi ya faɗi wannan ma'ana ƙarfin addini da sanin Allah da tsoron sa su suke taimakawa wajen mutum ya karbi gyara idan an masa Ibn al-Arabi bai tsaya a nan ba sai ya ci gaba da magana har yake cewa ku duba shi Abul Fadl al-Jauhari din nan qad zaharat riyasatu واشتهرت نفاسته يتشي شيء من العرب إن ظهرت رياسته أبو الفضل إن مسعين سعيلمي مسعين يا رجايا كورالا يا بيانا سنن واشتهرت نفاسته سادر سدك إيمر سعيلمي سن شهرة daga kauye daga garuruwa da kauyuka na kusa da nanisa duk ana zuwa a can kwashe kafa a gaban shi sai ya ce amma ku duba yadda ya karbi gyara daga wajen wani wanda ba a sani ba sannan fauka zalika kulli ya bayyana shi a gaban dalibansa sannan ya tabbatar masa da falalar ilimi kuma ya nuna cewa ya fa'idanta daga wajensa Ibn al-Arabi a ƙarshen maganarsa sai ya ce ala fa bi bithli hadha faqtadu aw kama qala yace ku saurara in kuna so ku yi koyi da kyakkyawan hali da kyakkyawar dabi'a to ku yi koyi da irin wannan a cikin gidanka, a kasuwancinka, a majalisinka na karatu, kai da ƴaƴanka, kai da matarka, kai da koma waye. Haka ake so mutum ya sufanta, babu zubewar kima, babu taba mutunci idan ka karbi gyara. Ballantana kuma bisa tambayar mai tambaya gyara daga wajen mata, to dama ana tare safa da yamma abin nan in ba tai ma gyara ba waye zai maka gyara. Mu faɗaɗa zukatanmu mu karbi gyara, mai gyara shi kuma duk inda yake yayi kokari ya amfani da lafazi mai kyau, lafazi mai daɗi, lafazi na kimantawa da martabawa da darasawa. Allah ya samu dace.
Amin.
Na'am, akramaka Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
جزاك الله خيرا. Har yanzu dai muna tattaunawa akan aya ta 61 cikin wannan sura mai albarka, suratul nur. Sunanta wanda yake tabbatar da ma'anar haske yana nuna cewa daidai gwargwadon yadda muka yi riko da shari'a da fadakarwa da nasihu da jan hankali waɗanda suke wannan surar, daidai gwargwadon yadda zamu ga haske a rayuwarmu, a gidajenmu, a mu'amalarmu, a zamantakewarmu, daidai gwargwadon yadda zamu ga haske a kabarinmu, haka nan a filin kiyama. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم دمني وبياني أكون نفنجرا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم باب لي في كتش أبين تدقى جدا جنكو من أنبتش تشوى دقى كين دليلن ديسا أكا أنبتش باب لي في أتش أبين تدقى جدا a ci abinci a gidanka kai duk da gidanka ne saboda dalilai kamar haka, ko dan a karkashin ambaton gidanka a dofana ko a dan tura shi cewa babu laifi ka ci abinci daga gidan ƴaƴanka. To amma saboda zai yi bambara kai a ce au buyuti abna'iku, mun fahimta au biyuti abna'ikum, babu laifi ka ci abinci daga gidanka ko gidan ƴaƴanka. To ai danka ko ƴaƴanka daga bangaren jikinka suka fito, saboda haka gidanka da an ce gidanka to ai haddasu. Dalili na biyu, so da yawa dalili na biyu shine saboda la'akari da abinda zai zo can a ƙarshe, laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata, babu laifi ku ci abinci tare ne ko kuma kowa ya ci daban-daban. To in haka ne sai ake nufin cewa laysa alay wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum jami'an aw ashtata, mun fahimta? mun fahimta in zaka baje ayar misali ka fito da ita da yadda aka shigar da kalmomin da ba ambata ba sai ka ce laysa alal a'ma harajun wala alal araji harajun ko wala alal maridi harajun wala ala anfusikum harajun an takulu min buyutikum jami'an aw ashtata aw buyuti abaikum jami'an aw ashtata aw buyuti ummahatikum jami'an aw ashtata aw buyuti ikhwanikum jami'an aw ashtata aw buyuti akhawatikum jami'an aw ashtata aw buyuti a'mamikum jami'an aw ashtata aw buyuti ammatikum jami'an aw ashtata aw buyuti akhwanikum jami'an aw ashtata aw buyuti khalatikum jami'an aw ashtata aw ma malaktum mafatihahu laysa alaykum an ta'kulu fihi jami'an aw ashtata wannan in baka bayyana komai ba kenan akwai uslubin da zaka ƙara bayyana fiye da haka shine wala ala anfusikum an ta'kulu jami'an aw ashtatan min buyutikum wala haraja alaykum an ta'kulu min buyuti abaikum jami'an aw ashtata haka sai kai ta wannan takdirin har ka kai karshe to kaga da yake qur'ani lafazi ne wanda ake dunkule shi amma ya dauki fa'idoji da ma'anoni da sakonni masu yawa concise but rich a dunkule a takaice amma mai albarka mai yawa ta wajen abinda ya kunsa na sakonni aw buyuti abaikum babu laifi ku ci abinci a gidajen iyayenku ku ci a tare ko daban-daban aba anan ana nufin al ajna minhum wal a'la mahaifinka na kai tsaye ko kakanka ko kakan kakanka ko kaka har illa masha Allah duka aba me dalili ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum ko kama akhraja abawaykum annabi adam baban mu ne ko kakan mu ne kaka ne amma kaga aka ce abawaykum to millata abikum ibrahim abikum ibrahim annabi ibrahim baban mu ne shi ma amma kaka ne kuma to amma wane ne kakan farko adam sai aka ce musu abawaykum waye kaka na tsakiya bayan na farko Ibrahim shi ma sai aka kira shi baba kaga wannan yake nuna cewa in aka ce baba a matsayin kaka wannan ba laifi bane yanzu misali idan mutum yana magana sai ya ce wallahi yau sai na haɗu da babana insha Allah in ban haɗu da babana ba zan yi kaza sai ya haɗu da kakan shi ko ba haka ba sosai sai yau sai na haɗu da babana kuma bai haɗu da baban ba amma ya haɗu da kaka shi ke na haɗu da baban shi amma in ya ce sai ya haɗu da kakan shi fa sai ya haɗu da baban shi kaga wannan ba zai yi aw buyuti ummahatikum ko babu laifi ku ci abinci daga gidajen iyayenku mata shi ma wannan yana shafan mahaifiyarka ta kai tsaye ko kuma kakarka ta kusa ko ta nesa sannan ta kowace bangare kaka ta bangaren mahaifi ko kaka ta bangaren mahaifiya aw buyuti ikhwanikum babu laifi ku ci abinci daga gidajen ƴan uwanku maza aw buyuti akhawatikum babu laifi ku ci abinci da a gidan ƴan uwanku mata da akhawatikum da ammatikum da khalatikum sune matan da aka ambata ko ƴan uwanka mata gwaggwanninka innoninka kaga duka mata ne duka babu laifi ka ci abinci a gidansu amma ya kasance tare da yardar mazajensu sun yarda ka shiga gida. In bayinta wannan kaidi ne da ba ambata ba amma ma'rufun daruratan. Kuma ba sharadi bane wai sai an yi baki da baki, idan aka riga aka san cewa eh mai gida ya sani ya yarda, to ba koyaushe bane sai an tambaya ko kuma kowane situation sai an kara sanarwa ko abu ne, tunda dan uwa ne kuma muharrami ko mahrami kai. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah da yake magana akan wannan ayar sai yake cewa wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa babu laifi in ci abinci a gidan iyayena, kawunaina, kaza, babbannina, gwaggwanni, innoni, tunda aka halatta min in shiga in ci abinci, to ai al-ghunmu bil-ghurm, ma'ana yadda zan shiga in ci abinci, to su ma in sun bukata ashe ya kamata su ci daga wajena kenan. Sai ya ce wannan yana nuna wujubu nafaqatil aqaribi ba'dihim ala ba'd, wajabcin ƴan uwa su rika ciyar da juna idan akwai bukatar haka. Kaga ba taimako bane, wajibi ne inda akwai bukata. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce aw buyuti akhawatikum aw buyuti amamikum, babbanni maza ko abu yuti amma cikin gwaggwanaye kenan, kamar yadda ake cewa gwaggwanni, abu yuti akhwalikum kawunai, abu yuti khalatikum, sai ce innoni, sai ce aw ma malaktum mafatihahu, babu laifi ku ci abinci daga rumbu ko gida ko taskar da mukullinta ke hannunku wanda aka amintar da ku ko kuma aka amince muku ku rike ko ku kula da wannan gidan aka ba ku, kamar yadda muka ambata cewa wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance za su tafi yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to a gidansu akwai dan ragowan abinci, a gidansu akwai kaza, a gidansu akwai kaza, sun rufe gidan sai su dauki mukullin su ba wani makwabcin su wanda shi ba zai tafi yaki ba. Misali sai a ce masa to duk in bukata ta tashi babu laifi ga mukulli nan ko mabudi nan a hannunka, ka bude ka dauki abin da kake so. To shi wanda aka bar mawa saboda tsabar warabu da taka tsantsan da jin cewa kai la Allah kamar wanda ya bani mukullin nan yana so ya dan biya ni ne da dan kula mai da gidan nan da nake yi, shi yasa ya ce in ci, so sai su kici, kaga taka tsantsan kenan. To sai Allah subhanahu wataala ya ce aw ma malaktum mafatihahu, tunda suka baku dama babu laifi ku taba, amma ya kasance bil ma'ruf, daidai gwargwadon abin da ya kamata. To amma a wannan zamanin ba lallai zamanin mukulli ne ake rikewa ba, kila account number ne kake da kila account ne kake managing da wani, shi ma aw ma malaktum mafatihahu ko ATM card shucks today yanzu idan kai za ka yi tafiya ko kaɗan barka ce shi ma auma malaktun mafaci a hukumi sai ka bani password, kaga an samu auma malaktun mafaci a hukumi. Mabudin ba dole sai mai hakoran nan ba, kila figurative abin nan ne, figures ne misali nambobi ne, to shi ma haka ne, shi ma duk zai iya shiga amma da kaidi. Mutum ne misali ka amince masa da ATM card ɗinka, ka ce masa ga wannan kati, duk in bukata ta tashi misali na iyalaina ka cire ka yi kaza a ciki, sai ka ce masa in wata bukatar ka ta taso kuma wacce ba ta wuce misali ba za ka iya yi, sai ka ce kila bukatar wacce take da alaka da aikin da kake yi, to sai yanzu ka aike shi Gombe misali ya harba a hidimar iyalanka, yana dawowa zai ci abinci zai kaza, yana tafiya zai kaza, kaga duk da katin ka zai amma bil ma'ruf wani irin abinci kaga kare zai a gani yawa sai bil ma'ruf aw ma malaktum mafatihahu hakanan rumbu ne kake kulawa da shi wata gona ce kake kulawa da ita shago ne kai mai tsaran shago ne kaga duka wannan duk zai iya shiga na'am stoki ba misali amma wasu bayan Allah wallahi taka tsantsan din su ya huce yanda ake tunani ko ka ce su yi kaza ba za su yi ba duk sanda nike ko na tuno da irin wannan matsalolin sai na tuno da kissar mahaifin Abdullahi bin Mubarak Abdullahi bin Mubarak al-Mubarak din kira Abdullahi bin Mubarak mahaifinsa mai gadi ne a lambu yana kulawa da lambu sai wata rana mai gidan shi ya ce masa ya Mubarak ka ciro min rumman amma ka yi kokari ka zabo min mai zaki shi kuma Ibn al-Mubarak sai ya je ya ciro kawai ya kawo da mai gidan mai lambu ya bude sai ya ji ba zaki sai ya ce ah kai yanzu shekarar ka nawa kana gadi ko kana kulawa da lambun nan har yanzu baka san mai zaki ba ya akai haka sai ya ce wallahi ma dhuktu haqab ce ni ban taba dandana ba me kake cewa kaman ka ce faɗa min da turanci faɗa min da fulatanci yawa come again me kake cewa irin baka taba ci ba sai ce ban taba ci ce me dalili ya ce to baka taba cewa in ci ba mai kulawa da lambu ya ce waɗanda suke faɗowa ya ce tattara su nike ban taba ci sai ya ce ikon Allah to daga nan ne sai ya fahimci cewa dama yana da wata ya wacce faqi'ul launu hata surrun nazirin mai fasu-fasu kowa mana san kowa kin wanda ya rasa dama yana ta tunanin wa zai ba sai ga ai wannan shi ya cancanta mai irin wannan amanar wanda ya kula da rumman to ina ga rumman din mutum sai ya ce to magana ta yi magana sai ya ce ga sakamakon da zan maka ga kyautatawa da zan maka ta sanadiyar wannan wannan auren shi ne aka yi har aka samu Abdullahi bin al-Mubarak baban ya ci sunan shi Mubarak ko bai ci ba auren Mubarak ne shi ma dan ma Mubarak ne ta sanadiyar amana ta sanadiyar taka tsantsa ashe kai ma za ka iya zama al-Mubarak ne ta sanadiyar amana da kulawa da kuma taka tsantsa aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum Allah subhanahu wa ta'ala yace babu laifi ku ci abinci a gidajen abokananku sadiqikum asali lafazi ne mufrad amma ana nufin jami mana aw abin aw asdiqaikum buyuti asdiqaikum gidajen abokananku to amma abin tambaya meye sirri meye dalilin da yasa aka kawo shi mufradi anan aw sadiqikum malaman qur'ani da suka yi kallo na musamman suka ce akwai sako a sako sakonni sako na farko daga cikin dalilai shine aboki na tsakani da Allah aboki wanda zaka saki zuciyarka gare shi ya saki zuciyarka zuciyar shi gare ka kana tsine shi irin waɗannan ba su da yawa shi yasa sai aka kawo lafazin a lafazin mufradi domin a nuna karancin su ba ce aw asdiqaikum abokananku dama suna da yawa ashe aw sadiqikum ai aboki na gaskiya bai wuce ɗaya biyu uku a kirga su ba wannan fahimtar daidai ce din tana da makamanciya akwai ayar da take makamanciyar wannan yan wuta lokacin da suke magana akan cewa suna kururuwa ina ma da za su samu wata gata ina ma da za su samu wanda zai musu ceto na musamman me suka ce suka ce famalana min shafi'in wala sadiqin habib famalana min shafi'in suka ce ba wanda zai cece su sai su ce wala asdiqain ya kamata sai suka ce wala sadiqin ku amini amintacce aboki na gaskiya domin a nuna maka amini amintacce na gaskiya ba sa yawa wani dattijo ya taba bani labari yake cewa ya je wani gari nan gari ya ziyarci babban ɗansa dan shi kanshi ya kai shekara 50 a lokacin sai dan ya kalli sai baban ya shiga office din dan dan babba ne sananne sai dan saboda jin dadin mahaifinsa ya zo sai ya tattaro abokanan aiki haka wajen mutum kusan 9 ko 10 manyan mutane su ma sai ya nuna su yake cewa waɗannan aminai na ne ba mahaifi ya yi musu godiya kaza kaza sai da suka dawo gida sai ya ce wane shi fadan ya kai 50 ya ce ce baka da hankali har yanzu sai ya ce baba me ya faru ya ce mutum 9 ka nuna musu su ka ce aminanka yace ni yanzu ina shekara ta 80 da wani abu kusan 80 amma aminai na ba su fi uku ba amma kai kuma dan 50 ka nuna min 9 a gari ɗaya to ina aminanka na Kaduna ina aminanka na Sokoto ina aminanka na kaza kaga wannan yana nuna maka au sadiqiku ba su da yawa waye sadiq me ma'anar kalmar sadiq mecece alaƙar kalmar sadiq da amintaka da zumunci wannan ita ce matashiyar mun Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nas'aluka allahumma aljannata wa na'imaha wa na'udhu bika min an-nari wa 'adhabiha rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma ihfazna bil islam qa'imin wa qa'idin wa raqidin ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين نسألك اللهم رباك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار الله كيدد أيك ما الله كدوك كدرجة ما أوجنك يا الله كبيا من بكاتم وقباء كيا من دوة داموة كجب إن شاء الأمر أمه كرايا مرا يوامي البركة أنك تشكر برا يومك كربيم وأهالي ما في كو أقوي ونباوان الله الله كيني مسنا وعي ونباوان الله ياك وقد مور shinkafa buhu 350 kananan buhunan shinkafa guda 350 a raba wa bukata tun jiya ko shekaran jiya ana ta rabawa Allah kai ne masanin waye wannan bawan naka Allah yana da bukatu na musamman a wajenka ya Allah ka karba masa wannan aikin alkhairi da yayi Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka biya masa bukatunsa gaba daya Allah ka bashi alkhairi fiye da yanda yake tsoro yanda yake roko ka kare shi daga sharri fiye da yanda yake tsoro ya Allah kamar yadda ya faranta ma al'umma rai Allah ka faranta masa ya Allah kamar yadda ya ciyar da al'umma Allah ka ciyar da shi alkhairi ka ciyar da shi gaba a dukkan al'amuransa kaida da shi kaida da ayyukansa kaida da mu gaba daya mun maka ba mu ikon faranta ma bayan kare wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh